Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Har yanzu gwamnatin shugaba Donald Trump bata mai da martani ba kan watsi da wani mai magana da yawun tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi, da zargin cewa Obama ya bada umarnin a tatsi bayanan sirri kan Trump ta wayar tarho a yayin yakin neman zaben bara a gabanin zaben shugaban kasar Amurka. Mai magana da yawun Obama ya fitar da takardar bayani ne bayan da Trump ya yi ta zargi ta kafar sada zumunci ta Twitter da safiyar jiya Asabar. Yana mai cewa Obama ya sa an tatsi bayanan wayata a ginin Trump Tower da ke birnin New York gabanin zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Nuwamban shekara ta 2016. Mai magana da yawun Obama ya ce wannan zargin a takaice ba gaskiya ba ne. Trump dai bai gabatar da wata majiya a matsayin tushen wannan zargi nasa ba, kuma bai gabatar da wata shaida ba ta nuna cewa an sa ido kansa ta wajen amfani da wata na'urar lataroni. To, amma ya misalta kutsen da ya ce an yi masa ɗin da taɓargazar siyasar nan ta Watergate, wadda ta kai ga murabus ɗin shugaba Richard Nixon a shekara ta 1974. Rahotannin kafafen labarai daga Siriya na cewa sojojin gwamnati sun jajirce jiya Asabar a yunkurinsu na wato fatattakar ISIS a arewacin Siriya, inda suka kwato ƙarin ƙauyuka 15 daura da kan iyakar Turkiya, inda har suka ɗan taka birki ma 'yan tawayen Siriya masu samun goyon bayan Turkiya, waɗanda su ma ke yaƙi da ISIS ɗin. Jami'an ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke Siriya sun ce ɓarin wutar da ake yi a halin yanzu a Siriyar, wanda aka ƙaddamar bayan ƙwato tungar ISIS ta Al-Bab da aka yi a watan jiya, ya sa sojojin gwamnati sun iya dannawa ta tazarar kilomita 15 kawai daga babbar madatsar ruwan da ake wato ke samar da ruwa ga mutanen birnin Aleppo da ke kusa da wurin. Mayakan sun katse babbar hanyar tura ruwa zuwa ga birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita tun kusan makonni 7 da suka gabata. Da yake magana jiya Asabar, shugaban ƙungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam a Siriya, Rami Abdulrahman, ya ce yaƙin da ake yi cikin sati guda da ya gabata ya tilasta farar hula akasari mata da yara sama da 30,000 barin gidajensu. Yawancin 'yan gudun hijirar sun nufi arewa maso gabas, suka doshi garin Manbij, inda wani jami'in hukumar wato yankin ya gaya ma kafar labaran Faransa jiya Asabar cewa farar hula wajen 40,000 da aka raba da muhallansu sun iso cikin makon da ya gabata. To, karfa'a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban sashin ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Iraki ya yi gargaɗi game da yiwuwar an yi amfani da makamin guba a Mosul, inda mayakan ISIS ke fafatawa da sojojin Iraki masu samun goyon bayan Amurka. Wannan abu ne mai tayar da hankali a cewar Liz Grant, wadda ta yi kiran da a gudanar da bincike. Ta ce muddin aka tabbatar an yi amfani da makaman guba, zai zama saɓa ma dokokin ƙasa da ƙasa na kare ɗan adam, kuma zai zama wani babban laifi na yaƙi, ko da ko waye aka auna ko kuma waye abin ya rutsa da shi. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta ce an kai mutane 7 zuwa asibiti a kusa da Mosul, inda ake musu jinyar wani abu mai kama da guba. Robert Mardini, shugaban ƙungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa na yankin Gabas ta Tsakiya, ya ce yara 5 da kuma wasu mata 2 da ke samun jinya asibitin na nuna wasu yanayoyin da akan gani ne a mutanen da guba ta shafa. Alamomin sun hada da kuje-kujen jiki da jajayen ido da ƙaiƙayi da kuma amai da gudawa. Jami'an gwamnatin Somalia sun ce mutane sama da 110, akasari mata da yara, sun mutu sanadiyar wata cutar da ake ɗaukawa a ruwa cikin sa'o'i 48, sanadiyar fama da rashin ruwa da ake ci gaba da yi a ƙasar. Da yake hira da manema labarai jiya Asabar a Mogadishu, sabon Firaministan Somalia Hassan Ali Khairi ya bayyana mutuwar mutanen, wanda shi ne adadin farko da na hukuma tun bayan mummunan farin da aka kwashe watanni ana yi a ƙasar. Ya yi kira ga Somaliyawa da al'ummar duniya da su haɗa gwiwa wajen ɗaukar mataki. A Libya, an ci gaba da yaƙi jiya Asabar na ƙoƙarin ƙwace tasoshin mai da ke wajejen birnin Bangazi. Sojojin kishin ƙasar Libya, ko LNA a taƙaice, waɗanda ke gabashin ƙasar sun sallamar da iko da aƙalla wata babbar tashar jigilar mai wadda suka ƙwace bara. Janyewar ta LNA ta biyo bayan farmakin da wani ɓangaren da ya ɓalle mai suna Dakarun Kare Bangazi, ko BDB a taƙaice, ya kai. Ahmad Almasmari, mai magana da yawun LNA, ya gaya ma kafar labaran Reuters cewa ƙungiyar ta LNA ta mai da martani kan harin da aka kai kan tasoshin mai ɗin ne, da ƙaddamar da hare-haren jiragen sama a Ras Lanuf da Essidra da Ben Jawad da kuma Harawa. Yunƙurin na ƙwace tasoshin jigilar man Libya ya daɗa kawo fargabar yiwuwar ƙarin tashe-tashen hankula a yankin. Bayan da LNA ta ƙwace tasoshin jigilar mai 4 a watan Satumba, sai adadin man da Libya ke samarwa ya ƙaru sosai, wanda ya zama wani ƙalubale ga gwamnatin da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda fadar ta ke Tripoli. ‘Yan sanda da kuma shaidu a yankin tsakiyar Pakistan sun ce wasu da ake kyautata zaton ‘yan ISIS ne sun kashe wani jami’in leƙen asirin tsaron ƙasa na musamman, suka kuma jefar da ɗaurarriyar gawarsa a kan hanya mai cike da hada-hada kafin suka shiga mota suka arce. ‘Yan sanda a birnin Multan, inda wannan al’amarin da ba a saba gani ba ya auku, sun ce sun gano gawar ce da safiyar jiya Asabar, saye da irin kayan da fursunonin gidan yarin Guantanamo Bay, wanda Amurka ke tafi da shi a ƙasar Cuba ke sawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare yana biye da mu, mun gutsuro muku cewa an gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Gombe, kuma har an rantsar da waɗanda suka yi nasara a kan wannan zaɓen. To sai dai ga al'adar zaɓe a ƙasashenmu na Afirka, musamman ma na ƙananan hukumomi, ba a rasa guzurtso ma ba nan da can. Domin wakilin sashen Hausa a jihar Bauchi, Abdulwahab Muhammad, gaban idonsa aka fara wannan zaɓe kuma a kammala a gaban idanunsa. To sai dai wasu daga cikin waɗanda suka shiga wannan takara daga jami'un adawa sun ce ba zaɓe aka yi ba. Misali, Abdulkadir Muhammad Bello, wanda ya takara shugaban ƙaramar hukumar Gombe, ga abin da ya shaida wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad.
To zaɓe dai ba abin da za mu iya cewa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. don gaba ɗaya da ake ta hankoron za a yi zabe sai muka ga akasin zabe shi ya gudana. Dalili kuwa mu dinnan mun sani cikin dare irin aika da aka yi a hukumar zabe ta jiha, aka gudu da takaddi wanda ake cika ƙuri'u a cikin su, suka fita suka gudu aka ɗibi ƙuri'u aka kai cikakku hukumar zabe na ƙaramar hukumar Gombe ba tare da takaddi wanda za a cika zabe din ba. Aka kwana gadin ƙuri'un nan domin in Allah ya kai mu a samu a rarraba ƙuri'u a tafi a kai su rumfunan zabe na anguwanni. Ƙarin abun takaici, ana nan ana gadin wannan kaya sai ga rahotanni jama'a suna cewa su sun ga rumfa ɗaya a anguwansu, wancan ya ce ya ga rumfa biyu cewa an fara zabe. To wannan abun ya bamu mamaki, ya bamu takaici a irin wannan ci gaba da ake tunani na demokradiyya shekara 17 a ce amma har yanzu za a irin wannan aika ga can ƙuri'u suna ajiye, amma aka ji an fidda wasu ƙuri'u na bogi wasu rumfuna kalilan a cikin gari. Saboda haka ni ban yi zabe ba, ni Abdulkadir Muhammad Bello ban yi zabe ba, dan takarar jam'iyya na APC.
To yanzu me ya rage muku kenan za ku yi?
Mu yanzu haka ina tabbatar ma ba abun da ya rage mana, face mu gaya wa duniya cewa mu zabe haramtacce ne a gunmu, ba ma cikin zabe mu jam'iyyar APC na karamar hukumar Gombe Local Government. Mu ƙara tabbatarwa da hukumomi lalle yana da kyau su sa tsoron Allah su kuma bi dokoki na gwamnati bisa tsarin su. Akwati 29 sai ka ji an kawo akwati kwaya 3.
To shi ma shugaban kwamitin riko na jam'iyyar APC ta jihar Gombe Idris Barde Gubana ya ce jam'iyyar PDP ba 'yan jihar Gombe kadai ta yaudara ba, a'a 'yan Najeriya gaba ɗaya ne ta yaudara. Shi ma ga abin da ya shaidawa Abdulwahab din.
Mu shaurin jama'iyyu na adawa na jihar Gombe cewa ta jam'iyyar PDP baicin ta shafawa baki mutanen jihar Gombe sun yaudari mutanen Najeriya don sun yi bayan cewa za su yi zaɓe, kuma ga zaɓen ba a yi ta ba. Haraji da suka ɗora 'yan takara, APC kawai ta biya miliyan 36 a hukumar zaɓe ta jihar Gombe. Muna da 'yan takararmu, amma ita gwamnatin jihar Gombe da ta tsorata ta ga cewa ayyukan da suka yi a ƙasa bai gamsu da abin da mutane suke tsammani ba. Duk wani who is who wanda yake jihar Gombe ya dawo APC sun ga cewa ko ina ka je kuri'a, ko a ce a yi ward 10 ne kawai a cikin ward 144 din, a ce 14 saman kawai a yi zaɓe tsakanin da Allah, a ba da shauran ma ba za su ci ba. Shi ya sa wannan tsoro ya sa su kayan zaɓe, sai aka ce za a ba da akwatuna da ballot ba result sheet. Mu kuma ce mutane mu ba result sheet kan ai ba a shiga zaɓe.
Ka yi maganar cewa kun biya kuɗi, shin wannan kuɗi kuna ganin bai cancanta ba ne a karɓi kuɗi a wajenku domin shiga zaɓe?
Ta cancanta inda za a yi zaɓen. Da yake yanzu ba a yi zaɓe ba, ai ya zama 419 a mutanen APC. Za mu neman kuɗin mu.
Kuna neman kuɗin ku. Bayan kuɗi kuma akwai wasu matakai da kuke ganin za ku ɗauka domin tabbatar da 'yancinku?
Sosai mana. Ai mu mutanen jihar Gombe mutane masu adalci kuma masu
biyu. Amma gwamnan nan mun ganshi ma ya ja kaɗa nasa ƙuri'a.
Ai kaga an kai motoci wajen na yaƙi wajen guda 3 a kewaye inda zai zaɓa. A gwamnan ja ai da kunya.
To amma da Abdulwahab ya waiwayi mai magana da yawun hukumar zaben jihar ta Gombe wato Kalagar Kudilubo akan waɗannan ƙorafe-ƙorafen da wasu ka yi akan wannan zaɓe. To sai dai kafin a kai ga wannan batun, Abdulwahab ɗin ya taso masa da wasu batutuwa da suka faru lokacin wannan zaɓe. Ga dai Abdulwahab ɗin da shi mai magana da yawun hukumar zaben jihar ta Gombe.
An gama zaɓe cikin ƙoshin rai da lafiya na ƙananan hukumomi, sa'annan ɗannan mun karɓi sakamakon wannan zaɓe da aka yi na kansiloli da na ciyamomi, wanda su electoral offices ko jami'an zaɓe na ƙananan hukumomi dama bisa ga doka sun sanar da sakamakon su kansiloli a dukan local governments nasu. Sa'annan sun zo sun bamu, sun kuma bamu na ciyamomi, wanda kuma sakamako ya nuna jam'iyyu da dama sun ɗan yi participating. Akwai jam'iyyar Labour Party, akwai ABGA, akwai ACORD, akwai PDP, akwai APC, jam'iyyunan da kuma UNDP sun shiga zaɓe. A cikin zaɓen dai yadda sakamako ya nuna, ita PDP ta yi galaba akan abokan hamayyarsa duka.
Wato kenan ita PDP ta lashe kujerun ƙananan hukumomi da na ma kansiloli kenan?
Wannan haka ne. PDP ta lashe zaɓe gaba ɗaya a jihar a ƙananan hukumomi da muke da su guda 11. Kamar yadda doka ta tanada, in kana da ƙorafi, Chief George na jiha ya riga ya gabatar da committee ko kuma panel wanda za ta dubi duk wani koki-koki akan harkan zaɓe. Don haka mutum yana iya zuwa gaban wannan panel ya gabatar da kukansa kamar yadda doka ta tanada.
Me zaka ce a dangane da rashin isan wasu kayayyaki akan lokaci?
Abin da ya sa je a nan ya faru saboda a lokacin da muke kokari mu raba kaya, su yan siyasa sun zo da yan kalaren su sun rufe wannan wuri, ta dau lokaci kafin jami'an tsaro suka tarwasa su, kafin nan muka ga kayayyakin mu suna cikin tsaro kafin suka fita. Don haka in ana cikin irin wannan hayaniya da kuma yadda wasu suka fito da aduna, ba yadda zaka bar kaya ya fita. Shine abin da ya kawo jinkiri a cikin kai wannan kaya.
Su wayannan mutane suna ce tun da yake suna zargin ba a yi zabe ba, kudin su da suka bayar na sayan takardar shiga yin takara za su nema.
To wannan za su nema a gaban kuliya kenan, ai kamar tun da shike mun ce akwai Chief George na jiha ya riga ya kafa hukumar da za ta dubi koke-koke na wannan zabe, ai sai su kai gaban wannan hukuma. In har doka ta faɗi haka, ai a cikin dokan an ce kudin ba za a mayar ba,
non-refundable.
To in an ce non-refundable ba za a mayar ba kenan. To don haka in ka zo ka ce kana nema, ai wannan ihu ne bayan hari.
To suna korafi akan cewa ke to ai amfani da card reader.
To abinda nake so mutane su fahimta, card reader ba na hukumar zabe ta jiha bane, card reader na hukumar zabe ne ta tarayya. Don haka ba yadda abinda baka tana da ba za ka yi aiki da shi ba.
Fito da batun karban kuɗi daga hannun yan takara wanda yake ana ganin baya cikin tsari, me yasa kuka yi wannan tsari?
In aka yi maganar tsari, kuma tsarin wa?
Tsarin gwamnati.
Yawa, a cikin tsarin gwamnati na jiha, a cikin ka'idodi na zaɓe na wannan hukuma muna da shi. Kuma ba wannan zaɓen ne kawai aka fara ba, zaɓuɓɓuka da aka yi wajen kusan 2-3 daga baya duk an yi su, kuma an karɓi kuɗi a wurin waɗanda suka saya kuɗin sayan form. Dama ai duk wani kokuwa da zaka je zaka gwada daidai ƙarfinka ne. Wannan tsarin majalisa ce ta jiha ta tsara doka. Majalisan nan kuma tana cike ne da wakilai da su mutane suka zaba. In ana biyayya da demokradiya, wanda yake wakiltar ka shi yake wakiltar ra'ayinka. Don haka sun yi zaɓe, sun yi doka. Hukumar zaɓe ai ba ita ce da haƙƙi ba, majalisan jiha ita ce da haƙƙi, ita ta kafa doka. Su mutane da suka zaɓi ƴan majalisun nan, su masu dokan su sake ba mu wata doka, duk dokan da aka ba mu da shi za mu yi amfani da shi.
To da yake har an rantsar da waɗanda suka yi nasara kan wannan zaɓen, ɗaya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin da ya yi nasara a zaɓen ya ce yana kira ga abokan hamayyar su da suka yi takara tare da su haƙura su rungumi ƙaddara su zo a yi aiki tare. Mai wannan kalamin ko shine shugaban ƙaramin hukumar Gombe, Sani Hassan S. Dogarai. Ga abin da ya shaida wa Abdulwahab ɗin.
To abin da zan iya faɗi shine zan ce na gode mutanen Gombe local government. Ni din nan nayi zaɓe a rumfan Kawo Gana. Bayan nayi zaɓe a rumfan Kawo Gana, na zaga na rumfuna da yawa irin su Salama Yayajo, su Shehu Manzo, su Sulami da Magaba, rumfuna da yawa wanda suke kusa da mazaɓata, na zaga na duba na ga duka ana zaɓe. Kuma mutane sun fito sun bada goyon baya an tsaya an yi zaɓen nan.
To me zaka ce wa abokan takarar kawai inda yake?
Wani abin da zan gaya musu, su ƴan Gombe ne, kuma ni ƴan Gombe ne. Dukanmu da mu da su babu inda kuma na Gomben nan. Yau zaɓen nan kamar yadda aka yi shi ya da kyau, ne ci zaɓe yana da kyau su dauki kaddara su zo mu haɗu mu ga Gomben namun nan mun ciyar da ita gaba. Don a koyaushe aka ce an zaɓe ka, za ka ɗauki jam'iyya ka zo ka ajiye ka rungumi kowa, ka zo ka yi wannan kayo ƙaramar hukumar ka aiki. To yana kiransu da babban murya da duk wanda suka shigo aka yi wannan abubuwa da su zo mu haɗu mu yi wannan abu tare, kuma mu taimaki wannan ƙaramar hukumar ka ci gaba a wannan lokaci.
Shi ko kwamishinan yaɗa labarai na jihar Gombe Alhaji Umar na faɗa cewa ya duk wanda bai yarda zaɓen ba to ya je ya kai inda zai kai. Shi ma ga abin da ya ce.
An yi zaɓen nan ba wai ba a yi ba, amma wannan da kake ji ana wannan soki burutsu ba wani abu bane, illa shuri-shuri ne, burin kunya ne suke da tabur ma kunya ce suke na ɗita da buri. Saboda haka ni ina ganin wannan a wani abu ne ake so a kawo na neman yadda za a kawo da wasu, za a shigo da wasu maganganu da wasu abubuwa na renin hankali. don haka ba za mu yadda da rinin hankali ba kuma ga dokoki ta ko ina kowa ya sani wani ba wani boye a ciki saboda haka duk wanda bai gamsu bismillah ya tafi kai kara mu muna sauraro mu mun gamsu da abin da aka yi
yanzu haka dai gona ya rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumomi ga ma kadan daga cikin bayanin da yayi wa zababbun shugabannin
kuma ya jere amana da suka dauka kuma daga dogon karatu da suka yi na rantsuwa mu fa sun dauki amana mai nauyi ina so kuma in dauki wannan dama na ja hankalin shamomi domin su tabbatar da kamar yadda suka dauki amanan nan amana tana nan tana jinsu domin a yau kam ku riga sun zamo chama kuma na yi wa shamomi kira da su miƙa hannu da su nemi yan uwansu da aka yi takara tare da su domin a zauna a sasanta kuma yan takarar nan ba na jam'iyyar PDP ba har na sauran jam'iyyu da suka yi takara domin da haka ne za a samu nasara za a samu cigaba a cikin al'ummominmu kamar yadda muke so su cigaba doka ba za ta raga ma kowa da ya yi wasa ko ya yi fataka da kudin al'umma
to masu aure ya ka abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shirin sai wani sati na gaba a ji mu da wani sabon shirin yanzu Amadu wakilin namu na jihar Bauchi Abdulhab Muhammad da ma bakin nasa da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman
a ƴan kwanakin nan dai darajar naira sai ci gaba da cirewa sama take yi bisa abin da masu sharhi suka kira biyo bayan matakin da babban bankin Najeriya ya dauka to kowanne mataki ne wannan Ita ce tambayar da nayi wa daraktan hulɗa da jama'a na babban bankin Najeriya Dr. Isaac Okorafo.
We have been monitoring the market, observing what has been going on.
Muna sa ido akan al'amuran. Mun samar da dala miliyan 500 makon da ya gabata. Dala miliyan 370 kacal aka iya sayarwa. Kuma abin da hakan ke nufi shine masu buƙatar dalar ta haƙiƙa yawan su bai kai yadda muka tsammata tun farko ba. Muna farin cikin darajar naira na ƙara ɗagawa sama kuma zamu ci gaba da hakan.
Rates are coming down and we will continue to do this.
Yan kasuwa a Najeriya dai na alakanta tsadar kayayyaki da tashin dala ko yanzu da darajar dalar ta rikito kasa talaka zai samu sa'ida wannan ita ce tambayar da nayi wa masanin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu
ai talaka ba zai gan canji da wuri-wuri ba a gajeren zango ba sai a dogon zango saboda abubuwan da ake nomawa har a kasan farashin su ya tashi saboda halin da ake ciki ita kasuwan da abubuwan da aka yi mata suna da yawan gaske kuma daga kasan aka samar da su sannan kuma gwamnati har yanzu bata sake wato dabi canjin kudade na abubuwan da ake shigowa da su kasan ba wanda sai abubuwan da ake shigowa da su kasan ya samu canji daga cikin kasan wato misali an hana shigo da shinkafa sai an samu shinkafa wacce aka noma a cikin kasan sannan kuma sai hukumomi tsakanin ma'aikatar gona da ma'aikatar kuɗi da babban bankin kasa an tsaya tsayin daka ƴan kasa waɗanda ba su noma ba suka ɗibi abinci suka kukkulle a cikin stock waɗannan su ne suke da illa yanzu ga tattalin arzikin kasan saboda illan su yafi ma wahalan gumma a shigo da shinkafa da illan masu siya a kasa su boye
babban bankin Najeriya ya kuma zargi ƴan ciwacewar dala musamman a kasuwannin banfage da takura buƙatar dalar kamar yadda kakakin babban bankin Dr. Isaac Okorafo ke cewa
much of the demand that people talk about especially in the parallel market and in the BDC segment was bubble
galibin buƙatar dala da ake ta zugutawa duk na bogi ne musamman a kasuwannin bayan fage ƴan ciwacewar ne kawai suka haddasa hakan mun yanke shawarar kyakkyawar hanyar kawai da zamu bi don shawo kan wannan matsala shine samar da dala ga ainihin waɗanda ke da buƙata ta haƙiƙa kamar ga waɗanda ke neman dalar don zuwa neman magani masu yin bulaguro ko zuwa jinya mun yanke shawarar bada daloli masu yawan gaske ga bankuna don baiwa masu waɗannan buƙatu muna kuma kokarin magance matsalar buƙatar dala na shigo da kayayyakin masana'antu da na'urori saboda haka muna samar da kudade ga tattalin arziki a matakai daban-daban
that we have decided to do and so we are funding the market at different segments
to sai dai kuma shugaban masu canza kudade na Zamfo da kenan Abuja Alhaji Salisu Umar Garu ya ce ba su da hannu a takura buƙatar dala
ba gaskiya bane ta san ita kasuwa koyaushe ita take yankanta hukunci duk lokacin da aka ce an samu kaya yayi yawa a kasuwa tana iya kuma in yayi kadan haka kan iya tashi su yankurin da suka yi hakika ya taimaka wajen bawa bankuna kaya da kuma su ƴan canji ƴan umu da ake ba su kaya yana taimakawa saboda kasuwar nan ta samu agaji dan in ka kalli da abun da suka yi su mutanen banki kuma babban banki tare da wasu kafofi ne da kudaden suke ta misali ba za ka iya daukar katin ka in ka je waje ka cire kudin Najeriya ba sannan kudin asibiti ba za ka iya biya ba sannan kudin makaranta ba za ka iya biya ba sannan dan wannan travel din da suka sa ake ka ne da kullum duka ba abun da za ka iya yi ta banki ba za ka yi deposit ko za ka wuce ba za ka sa ba ba za ka cire ba wanda dai yanzu suka zo suka ce sun dage wannan ka ga in ka kalli wayannan hanyoyin kamar hanya ce guda 100 aka toshe 99 aka ce su kowa ya biyo ta hanya daya so kaga idan aka ce a biyo ta hanya daya nan ma mutanen kamar a ce kowa wurin dan canji zai sai kaya in ya zama kowa wurin dan canji zai sai kaga dole za su tashi tunda pressure za ta yi yawa wurin so amma yanzu an samu saukin wayannan abubuwan ko da dai ban ji labarin kati a waje na ATM card sun fara dauka amma travelers suke dauka 4000 nan ta rage mana pressure sosai don ba dan haka ba gaskiya magana da yanzu ba mu san inda dalla take
kadan da daukar matakin na babban bankin Najeriya dala ta dan rikito kasa kadan kuma darajar naira ta kara cirawa sama abin tambaya a nan shine tun farko ma me yasa babban bankin Najeriya bai dau irin wannan mataki ba sai da al'amura suka cikurkude
no see let me tell you you don't go to battle empty handed
ba haka bane kaga bari in gaya maka baka zuwa fagen daga hannu rabbana matsayin kudaden ajiyar mu ya inganta mun gudanar da bincike shi yasa kaga yanzu ana samun ci gaba kuma yanzu lokacin ne na ci gaba
and done some research so that's why we are moving now and we think this is the best time to move
kalaman director hulɗa da jama'a na babban bankin Najeriya kenan Dr. Isaac Okorafo duba da motsawar da naira ke yi a halin yanzu ko hakan ka iya dorewa har zuwa nan gaba ga masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu
eto a yanda mahukunta suka nuna ya fitar da wani abu ne da ke boye irin kiraye-kirayen da muke ta yi na sai babban bankin kasa ya nemo dalar nan akwai masu bayanin cewa ai darajar man fetur ne ya daga a kasuwa shi sai aka samu kudaden ajiya suka karu a wannan babban banki yana da daman ya kula da abubuwan da ke alkaluman da ke hannunsa na bukatuwan kudin nan saboda yana da windoji na yan canji wato yan biru ce yana da window na interbank na bankunan kasuwanci har ila yau kuma yana da windoji muhimman kamfanoni wanda ake ba su kudaden nan musamman kamfanoni da za a samar musu da kudade masu siyo da man fetur din da muka dogara da shi da kuma manya-manyan ayyuka da aka sa a cikin kasafin kuɗi wanda manya-manyan kamfanoni za su buƙaci kuɗaɗen dalar nan su samu su siyo domin a ci gaba da tafiyar da tattalin arziki kasa to dole sai an rage buƙatuwarsu a hannun wanda za a koma wannan ƙaramar kasuwa wato na yan canji wanda a tattalin arzikin Najeriya ya kamata ta samar da kashi 10 ne cikin 100 na buƙatuwan kuɗaɗen canji a cikin ƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takeice.
To a takeice har yanzu gwamnatin shugaba Donald Trump ta maida martani ba kan watsi da wani mai magana da yawun tsohon shugaban Amurka Barack Obama yayi da zargin cewa Obama ya bada umarnin a tatsi bayanan sirri kan Trump ta wayar tarho a yayin yakin neman zaben bara a gabanin zaben shugaban kasar Amurka. Kasar Malaysia ta kori jakadan kasar Korea ta Arewa a ci gaba da rigimar da ake yi sanadiyar kashe wani dan uwan shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un a filin jirgin saman Kuala Lumpur a watan jiya a wata takardar bayani. Ma'aikatar harkokin wajen Malaysia ta bayyana jakadan da abun gujemawa bayan da ya yi ta suka kan binciken da ake yi game da kisan. Rahotannin kafafen labarai daga Syria na cewa sojojin gwamnati sun jajirce jiya Asabar a yunkurinsu na fatattakar ISIS a arewacin Syria inda suka kwato ƙarin ƙauyuka 15 daura da kan iyakar Turkiya. Yanda har suka dan taka birki ma 'yan tawayen Siriya masu samun goyon bayan Turkiya waɗanda su ma ke yaƙi da ISIS ɗin.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.